بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الحميد تقوز قوتا ذو الحجة إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبول إيدا دليه لدقو مشاترا wanda ya daidaita 24 ga watan March 1999. Idan ba manta ba, muna bayanai dangane da ahkamul idaini fi sunnati mutahhara, hukuncen sallah karama da babba a karkashin sunnah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai tsarki mai inganci. Littafin da Sheikh Ali Hassan Ali Abdul Hamid Al-Athari ya rubuta, muna karkashin matsalar da ke bayani akan at-takbiru fil idaini, kabbar barin da ake yi a babbar sallah da karama, wadanda mun yi bayani dangane da cewa sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin waɗannan kabbar bari tun daga fitowa idi har zuwa ainihin dawowa. To dangane da ainihin wato babbar sallah, al'amarin yana da faɗi ƙwarai da gaske. Shine muka ce to amma wasu sun takura matsalar, suka ce sai ainihin dai an idar da salloli ne za a yi waɗannan kabbar bari, kamar yadda ainihin malaman fito suka kawo ƙafa uku ko makamancin haka. Suka ce to wannan magana dai a ƙashin gaskiya ba ta da asali, to amma muna cikin bayani ne sai lokaci ya ƙure mana. Don haka muka ga dacewar a tsaya a yi waɗannan bayanai ɗaya bayan ɗaya. To a ƙarƙashin haka sai na zo da wannan littafi, Ar-Rawdatu An-Nabiyya Sharhu Durarul Bahiyya, ta Ash-Shaykhul Allama Abu Tayyib Siddiq Hassan Khan, wani babban malami ne daga cikin ainihin malaman hadisi na Ahlus Sunna da ke ƙasar India. Ya rasu da jimawa, Allah Maɗaukakin Sarki ya gafarta mishi. Asalin wannan littafin fiqh ne al-Imam Shawkani ya rubuta shi kamar girman risala, sai shi Ali wannan babban malami Siddiq Hassan Khan ya ainihin yi sharhi, ya sa mishi Ar-Rawdatu An-Nabiyya. To gashi a cikin juz'in farko, shafi na 191, yace wa amma takbiru ayyami at-tashriq fala shakka fi mashru'iyyati mutlaq at-takbir fi al-ayyam al-madhkura, dangane da kabbar bari a ranar sallah babba da ranar sallah bayan sallah da kwana ɗaya da kwana biyu har zuwa da kwana uku. Babu shakka akan cewa shari'ar musulunci ta yarda da haka kai tsaye dangane da waɗannan kwanaki da muka lissafa. To amma ka sani da cewa walam yathbut ta'yinu lafzin makhsusin wala waqtin makhsusin wala adadin makhsusin, bai tabbata wani lafazi na musamman daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba. Don haka ba kamanta ba karatun da ya gabata, duk kabar barin da muka kawo daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda sahabi Abdullahi dan Mas'ud ya kasance ainihin yana yi, da kuma ainihin sahabi Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Mas'ud ya kasance yana yi kamar yadda al-Imam Ibn Abi Shayba ya ruwaito da isnadi sahihi, yana ainihin yin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Abdullahi dan Abbas shi kuma al-Imam al-Bayhaqi ya ruwaito nashi asarin da isnadi sahihi, yana Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar wa ajal Allahu akbar ala ma hadana. Abdullahi dan Abbas shi kuma haka yake. Don haka duk wanda kai daga cikin waɗannan yayi, kai da zaka koma ma kana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yayi, babu ne sai akan haka, domin tarbiyya ma da aka samu lafazin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a aikin hajji, labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Sahabbai suka ce, wasu daga cikin suka ce suna yin kabbar bari ma, amma annabi bai kila samu su sai sun yi labbaik din ba. Ma'ana ko da ka takaito akan Allahu akbar Allahu akbar din babu ne. Ina fatan mun fahimci wannan. Dan haka yake, in dai daga annabi ne ba a samu wani lafazi dangane da kabbar barin nan na ranar sallah tabbataccen abu ba. Dan haka sai dai a ɗauki wannan da ya zo daga sahabbai, ba bid'a ba ne, ya dace da sunna kenan, tunda waɗannan sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yarda da su akan ba za su yi bid'a ba. Duk abin da suka kawo wanda yake ba a samu tacewar Allah ko annabi dangane da wannan matsala ba, to za a dubi waɗannan abubuwan da sahabban suka yi sai a karɓa. Inda ake cewa ba a karɓan maganarsu shine in sun ba da wata fatawa ta saɓawa fatawar ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, a wannan hali sai ainihin a ce ba za a karɓa ba. Allah ya shiryar da mu. To shine yace babu wani lafazi na musamman da aka samo daga annabi sallallahu alaihi wasallama. ko kuma wani kayyadajjen lokaci cewa kwana uku ko kuma bayan sallar farilla ko kuma bayan sallar nafila wala adadin makhsusin ko kuma wani adadi na musamman kamar ake kafa uku da ake cewa bayan an idar da kowace sallah yace balil mashru al-istiksa'a balil mashru al-istiksaru minhu dubra salawati wa sa'ir al-awqat abinda shari'ar musulunci tace shine yawai takabbar barin bayan mutum ya idar da dukkanin salloli na farillaini da nafilfili ne da sauran lokuta baki daya don haka zaka samu sayyidina Umar har cikin kasuwa yake shiga ranar sallah bayan sallah da kwana 1 da kwana 2 da kwana 3 yana tunatar da yan kasuwa game da kabbar barin in sun manta ashe ya nuna ko a ina ake yi sai yake wa majarat alaihi adatu nasil yawma istinadan ila ba'd al-kutub al-fiqhiyya min ja'alihi aqaba kulli salatin fariida thalath marratin wa aqaba kulli salati nafilatin marratan wahida wa qasr al-mashru'iyyati ala dhalika fa hasab laysa alaihi atharatun min ilmi bima a'lam yace ka'idar da ainihin wato mutane suke bi wannan al'ada da mutane suke bi wanda sun dogara ne da wasu littafan fikihu da suke yin kabbar barin nan bayan idar da kowace sallar farilla kafa uku nafila kuma kafa daya suka tsayar da abin haka kadai yace to wannan kam ni asani na babu wani dalili wanda yazo ainihin a cikin ilimi kun ji a takaitan takaita daga cikin wannan littafi ainihin ar-rawdatun nabiyya kenan don haka ya jama'ar musulmi idan Allah madaukakin sarki yace ai kaza ko manzo Allah yace ai kaza to ka'ida ita ce kar wani ya sake ya ka'idan ta cewa sai lokaci kaza ko kuma kafa kaza sai inda dalili wannan na daga cikin ka'idoji akan bid'a mun taba zuwa nan mun karanta a ƙarshen fada da muka yi littafin manzilatus sunna cewa in Allah yake ai kabbar bari to kai ma ka ce wa mutane ai kabbar bari kaka ce kafa kaza cewa kafa kaza din nan to sai zan bid'a saboda Allah ya bar mas'alar a sake babu kaidi ya bar ta a buɗe bai takura ta ba to kai ma batta a haka da zarar ka takura ta sai a ce ina dalili idan Allah madaukakin sarki ya takura yace kafa kaza in ka rage kai bid'a in ka kara kai bid'a sai ya yadda aka ce da kai sunna kenan saboda haka abin da yake ainihin wato abin dube shine yawan takabbar bari din nan dangane da ainihin wato babbar sallah din nan musamman Allah ya shiryar da mu sannan muka fara amsa wasu tambayoyi guda biyu waɗanda muka ce bukata ce ta kawo amma lokaci zai zo a cikin wannan littafi daga ƙarshe za a yi magana akai matsala ta farko dangane da azumi azumi a cikin waɗannan kwanaki guda 10 muka ce babu shakka annabi ya nuna cewa waɗannan kwanaki guda 10 tun daga 1 ga watan Zulhijja har zuwa 10 ga watan Zulhijja annabi a dunkule ya ce babu wasu ranaku da mutum zai aikin alkhairi a waɗannan ranaku kuma su fi wato a wasu ranaku waɗanda za su fi waɗannan ranaku wato ayyukan alkhairi a cikin waɗannan ranaku guda 10 yana da falala fiye da kowaɗanne ainihin ranaku to wannan ainihin hadisi abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ka'idance shi ne aka ce mishi ya rasulullahi har jihadi yace har jihadi sai dai wanda yaje ya mutu a wurin jihadin aka kashe shi shahada bai dawo da kanshi ba bai dawo da dukiyar shi to shikenan sai a kaida abin akan cewa aikin alkhairi to amma a ka'idance wasu ayyuka na alheri a faɗi falalarsu ta musamman wannan bai zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ko a ce ga falalar yin azumi guda 10 din nan ko kuma yin ga falalar yin azumi guda 9 ko yin wata ibada a falala dai ta musamman ta tabbata ga waɗannan ranaku kuma an nuna alherin yin aiki a cikinsu amma azumin ranar arafa wannan ya tabbata a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim da sauran malamai suka ruwaito manzon Allah ya nuna wanda ya azumin ranar arafa za a yafe mishi laifukan da yayi bara da waɗanda ainihin zai yi nan gaba baɗi shekara ɗaya a baya a takaice shekara ɗaya a gaba to wannan babu shakka akai wannan kuma da wanda yake aikin hajji da wanda baya aikin hajji duk wannan sunnanci ya hau kansu saboda annabi ya yi magana ba tare da kaidi ba kaidin da ya zo a cikin wani hadisi cewa bi ghairi arafa banda wanda yake hawan arafa wannan riwayar ba ta inganta da fahimci wannan ma'ana wannan riwayar tana kayyade cewa to yin azumin ranar arafa falalan shi ta taƙaitu ga wanda ke gida ne wanda bai tafi aikin hajji ba wannan riwayar da ta kawo wannan kaidin ba ta inganta ba ko da yake mun fi kwadaitar da mai aikin hajji yana hawa umra wato yana hawan arafa din shi yayi kokarin shan ruwa a wannan yini ba don dogaro da wannan hadisi ba saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda sahabbai da annabi ya faɗi wancan hadisi sun fahimci cewa ashe wannan falala to ta haɗe har da wanda yake ainihin arafa da wanda baya arafa to sai sabanin fahimta ya shiga tsakanin su. Wasu suka ce annabi yana hawan Arafa yana azumi, wasu kuma suka ce a'a annabi bai dauki azumi ba. To ta yaya za a iya gane gaskiya ne? Sai Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi, sai Ummul Fadl Babar ibn Abbas, matar Abbas kenan, babban manzon Allah kenan, sai ta ce bari ku gani, bari in yi muku hikima ta tsofaffin mata. Sai ta ɗibi ruwa, sai ta cika kofi ko tambulan ko koko, sai ta ce ku kaiwa manzon Allah ku ce gashi in ji kogon shi. Aka kaiwa manzon Allah, sai ya ɗaga wannan tambulan na ruwa ko nono, sai ya sha. Baya azumi kenan, kaga ta an gane yanzu an raba jayayya ta hanyar hikima kenan. To kuma rashin yin azumi shi zai taimakawa mai ainihin hawan Arafa don ya samu ainihin ƙarfi na ainihin hawan Arafa ɗin. Amma duk da haka, in ya ga yana da buƙata, zai amfani da zahirin wancan hadisi, ba za a hana shi. Domin nan cewa kai annabi bai ba, cewa annabi bai ba tun da ya faɗi falalar yi mutlaka falala, to shi ke nan don wani yana aikin hajji ya yi babu laifi akan haka. Waɗannan bayanai a takaicen takaita ta karanta littafin silsila ta al-ahadithus sahiha mutta al-da'ifa mujalladi na farko. Bayani na biyu shine wanda shi ma akwai buƙatar shi cikin gaggawa, shine ƙarshen wancan bayanin. In kana son yin wani aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki, sadaka ce ko ku ainihin wato sadar da zumunta, ko ku za ka kyautata wa iyaye ne, to shine ake nuna maka ƙarin falala da alherin yin waɗannan ayyuka a cikin waɗannan ranaku, saɓanin in kayi a wasu ba su ba. To a ƙarƙashin haka, da za ka buƙaci ka yi azumi ƙwaya ɗaya ne ko ƙwaya biyu da nufin wannan ainihin falala wadda ta zo gaba ɗaya babu ne. To amma jama'a su ɗauki cewa waɗannan kwanaki wasu azumma ne na duk gari, don haka kaga duk jama'a sun raja'a suke, kamar yadda ake azumin Ramadan. Wannan ne shari'ar musulunci take faɗarka a kai. Akwai al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali ya yi littafi Lata'iful Ma'arij, yake yin haka kan bid'a. Amma dan ka azumci kwanaki ɗaya ko biyu, saboda annabi ya nuna alherin waɗannan kwanaki babu laifi. Amma ka kashe kwanaki taran gaba ɗaya da azumi, ko kuma ka ce za ka haɗe har da goma ɗin, kaga wannan ɓarna ta shigo, domin annabi ya hana azumi ranar sallah. Allah maɗaukakin sarki ya shigar da su. Matsala ta gaba ita ce hadisin Muslim da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa, idan watan Zulhijja ya shiga, wani daga cikin ku na nufin zai yi layyakar ya sake ya taɓa ainihin wato ƙumbashi, ko kuma ya taɓa ainihin gashi a jikin shi. Akwai riwaya ta Sahih Muslim ma da take har fatar, ma'ana koda wani operation likita zai maka, in ba abin ya zan tilasta wannan lokaci ba, to a ƙetare har sai bayan sallah tukuna. Ƙumba kasancewa za ka yi layya, to bai halatta maka ka yanke ƙumba ka ba a waɗannan kwanaki, bai halatta maka ainihin ka taɓa wani gashin ka, ko na ainihin wato gyaran fuska ko hammata ko mara ko makamantan haka. Wannan kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana, hadisi ne sahihi cikin Sahihu Muslim. Abin da yasa an buƙaci waɗannan, saboda kasancewar kar sai mutum ya gama yin waɗannan abubuwa sun zama ta'adi, sannan a zo a karanta hadisin kuma ya ji da gaba. Shi yasa aka yi marmazacin lokacin nan muka yi ƙoƙarin a faɗa, amma lokaci ya ƙure ba a shigar da wannan magana kasar ba. Don haka a taƙaice, in ya zan yanzu kai ka yi nufin yin layya, baka riga ka yanke ƙumbarka ba, to kar ka yanke. Annabi ya ce har sai ka yanka dabban layya. In ka dawo ranar sallah ka dawo filin idi ka yanka ragonka, to shi kenan sai ka je ka gyaran fuska ne, yanke ƙumba ne, za ka yi aski ne, za ka gyaran gashin hammata ne, duk sai ka yi. Kaga ashe in ka san da wannan doka, to tun farko sai ka yi kafin watan ya shiga. To in kuma ka riga ka yi fa, sai yanzu kake jin wannan doka, afa Allahu amma salaka. Allah maɗaukakin sarki ya yafe abin da ya gabata, dan ba ka yi ne domin ka saba manzo Allah ba, baka san hukuncin ba ne. Jigo shari'ar musulunci tana hawa kan mutumin da ya gine ya mata ketirma, ya mata karan tsaye. Allah ya kiyaye. Matsala ta gaba ce, Allah ya shigar da mu. Don haka sai malam ya ce al-mas'alatu tsamina, matsala ta takwas, mata ya akulu fil idaini, yaushe ne mutum zai fara cin abinci a ranar karamar sallah da babbar sallah? Ma'ana da zarar gari ya waye, sai a kwaso maka tuwon sallah kai marmaza ka ci, ko kuwa yaya tsarin yake? Sunna tana da nacewa akan wani sallallahu alaihi wasallam. Kana jin gashi da ƙumba, sai da manzon Allah yake da ta cewa a kai. Shi yasa ka tabbatar da cewa duk abin da ya taso maka, ka ce wai yanzu nan shari'ar musulunci ma ta yi magana akan wannan, wallahi kai marmaza ka tuba akan wannan matsala. Wannan fikra ce yahudiya, tunani ne na yahudawa ne suke tunanin wai annabi is unsivilized, wai annabi ba shi da wayewar kai, wai abubuwa irin waɗannan ma har yi magana akan su. Wani ba yahude a Madina, kamar yadda Muslim ya rawaito hadisi, ya zo ya samu Salman al-Faris, ya ce ya Salman, ni na ga mutumin naku har tsugunan kashi yake koya muku. Ya ce wa, ai Muhammadu ba abin da bai karantar da mu a duniyan nan ba, ya ce tsuntsu wannan da yake tashi a sama sai da ya koya mana karatu game da shi. sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka duk abin da ka sani to manzo Allah yana da tacewa akai, ciniki ne, aure ne, jihadi ne, duk karka rage komai sai da yazan yana da tacewa insha Allah sallallahu alaihi wasallam. An Anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yabdu yawman nahari yawman fitri hatta ya'kula tamaratin. Anas Allah ya kara mishi yarda yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi, kaga duk abubuwan da zaka ga na sirrin manzon Allah ne na cikin gida, zaka ga Anas ne reporter Anas, zaka shine dan jaridan cikin gida babba cikin maza ke. Saboda ne nan da manzon Allah ya iso Madina sai uwar Anas Ummu Sulaimin ta kama hannun shi tace ya Rasulullahi dan nawa Anas gashi na baka ya dan rinka maka yarinta a gida, ta kai dan ce boyi boyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mata tana da hikima, tana da dabara, tana neman albarka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kwana biyu sai kace ya Rasulullahi dan nawa Anas ayi mishi addu'a ma manzon Allah ya danka addu'a ai shikenan. Sai manzon Allah yake Allah ka sa albarka a rayuwar shi, ka tsawaita rayuwar shi, ka bashi dukiya, ka bashi ƴaƴa, kai mishi komai na albarka. Manzo Allah ya mishi addu'a. Anas yace wannan albarka sai da tabi shi. Akwai ƴar Anas wadda take Umayma, ita take bada wannan labari. Tace wata rana babana Anas ya tambaye ni a lokacin ya makance, yace ƴaƴa na yanzu guda nawa ne? Ƴaƴa na tsatso banda jikoki banda ta taba kunni, a'a ƴaƴa na tsatso. Tace to an da dari dai sun mutu an bin me sa kasa. Wadannan kuma sai an kirga sai an yi sansance. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ba a kirga na tsakar gida ba tukuna, amma ɗari dai sun mutu. Addu'ar manzon Allah ke. Na biyu dukiya ya ce a shekara ana ɗiban dabino sau ɗaya, ni sau biyu nake ɗiba, duk wata shida zai ɗiba. Yasha talauci zai same ta. Sai baɗi za su ɗibi mangwaransu, kai kuma wata shida ka ɗiba, ka je ka ci kasuwa, kafin ka kashe kuɗin wata ta sake zuwa. Sannan rayuwa kuma sai da ya shekara 120 a duniya shine sahabi na ƙarshe. Kakaf sahabban manzon Allah sai da suka mutu a duniyan nan, kakaf suka bar su su biyu a duniya, Jabiru na Madina, Anas na Kufa. Sannan Jabiru ya rasu sai kuma Anas daga baya ya rasu. To kaga abin da ake nema kenan, albarka wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kai wa manzon Allah hidima, shi yake kai jajjaje ne, kai niƙa ne, wanke-wanke ne, duk gaba ɗaya uwar shi sai da ya boyi-boyi don ya samu wannan tabarruki. Sannan ita kuma uwar sai ta shirya manzon Allah abin alheri, dan farfesu ne, dan zogale ne, dan abubuwa irin na annashuwa misali. Sai ta ce manzon Allah ya zo gidanta, sai ya zo gidanta, sai ya kwanta ya ci abinci, sai ya kwanta in yana bacci zufa, in tana zuba sai ta sa dan gwangwalati, dan gwangwani, tana tare zufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tace ba ta ba turare, ba ruwanta da sayan turare, an fesa ya bi iska, a wannan gumi na manzon Allah take shafawa jikinta ya isa kanshi annuri alheri. Allah ya shirya da mu. To Anas kenan yace manzo Allah ya kasance la yaghdu yawmal fitri, baya fita ainihin wato ranar karamar sallah, ainihin wato wa iz ghadawta, ma'ana sammako fita da safi, ala haddi qawli sha'ir, Allah madaukakin sarki ai ce wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qitali, kina yayin da kai gaggawa kai sammako kana nuna mu'mina inda za a tsaya wurin jihadi yakin Uhud. Sannan Imrul Qais yake cewa wa kad aghtadi wa sayru fi wuknatiha wa ma'un nada yajri ala kulli miznadi, yace nakan yi sammako, ka san wai shi dan farauta ne, wai nakan yi sammako da sassa ta in yi jijjiji a lokacin tsuntsaye ma suna cikin shekar su, wa ma'un nada ruwan rafa yajri ala kulli miznadi, yana daga dukkan indararo. La yabdu, manzo Allah baya sammako ya fita filin idi, hatta a yawmal fitri, ranar karamar sallah, hatta ya akula tamaratu, har sai ya ci ƴan dabinai haka sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi malam yace rawahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi lamba hadisi na 953, wa Tirmidhi da al-Imam al-Tirmidhi lamba hadisi na 543, wa Ibn Majah da Ibn Majah a lamba hadisi na 1754, wa Ahmad da Ahmad lam a mujalladi na 3 shafi na 126, da kuma ainihin shafi na 164, da shafi na 232. Wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan. Ranar karamar sallah manzo Allah sai ya samu wasu ƴan dabbine haka, sai ya ainihin wato zanda su zai fara ci, sa'annan sai ya fita filin idi. Sunna kenan abinda muka samu wasu malamai suna yi a kasar Hausa na baiwa mutane ainihin wato alkama, wannan bid'a ne. malami ya tare kwana da azubahin fari yana tiba muku abin nan yan tsakoyin abin nan yan kwayoyin alkama hadi hadi to ka bar shi da abin da kawai in malam zai sai dabino tiya guda ko buhu guda ya tsaya yana yi yara ya sunna ya taimaka al'umma amma dai a baiwa mutane waɗannan alkama wannan bashi da asali a cikin addinin musulunci ba daga ma'aiki bane qala al-imam al-muhallab الإمام المحلب وني مال مني وندي شيء ما يشرهم بخاري فما ابن حجر نيكي أقوم أنا ده جت كنا شرهم يتي الحكمة في الأكل قبل الصلاة حكمة ده كي تكن متون يتي أبن تكا سنة في تصلر إيدي كرما ألا يظن ظن اللزوم الصوم حتى يصلي العيد طب ده كده وني أما تسي وواجبي لران صلى متون يتاشي ده أزمي حسيطة هي صلى إيد فين ده كاغا أنشاء أزمي وطا تيكو to ka a waye gari kuma mutum ya ki cin abinci sai wani jahili ya tsammaci cewa ai yau ma ainihin wato azumi ake haka sai a sai hikimar kenan fa ka annahu arada sadda hadhihi zari'a kamar annabi ya yi nufin toshe waccan kafar dai dan kan wancan mummunan tunanin yanzu wannan magana tana nan a cikin Fathul Bari mujalladi na 2 shafi na 447 yace wanzur fihi kalama muallifihi anil hikmati fi istihbab at-tamri wa annahu tarif kuma duba maganar da shi Ibn Hajar yayi a cikin Fathul Bari game da hikimar farawa ainihin da dabino din nan cewa magana ce wannan ainihin mai matukar muhimmanci kaje ka duba ta na daga cikin hikimar dama a cikin hadisin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mutumin jidda ya waye gari ya ainihin yi sammako ya karin kumallo da dabine guda 7 wannan ainihin wato ya samu tsari a wannan yinin daga sihiri ko sammu ko wani mugun abu irin wannan to aka ce wannan dabino yana da wata daraja ta ainihin wato na farko rike ciki na biyu kuma yana da ainihin daraja ta kare mutum daga wani mugun abu wanda zai iya ainihin afkuwa ko ya iya samun shi a wannan yini da makamantan haka to dai daga cikin ainihin hikimomin kenan waɗanda in ka je ka karanta Fathul Bari zaka ainihin samu ma'ana ko ba ranar sallah ba zaka iya samun dabino din nan ajuwa abin da ake nufi da ajuwa shine nan kasar ta mu galibi an fi samun ajuwa a wajejen dutse wajen kasar Jigawa da sauransu zaka ganshi farin dabino ne haka gashi nan karkar za ka ganshi wani ka ganshi kamar busasshe haka to shine ajuwa in ka samu guda 7 kai karin kumallo da su to a wannan yinin ko sun yi maka asiri ko sun yi maka dabo ko wani abu ba zai kama ka ba inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Bukhari ne وعن بريدة رضي الله عنه قال بريدة يجي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعمه لا نرسل من ذا الله بايا فتاها سياسة بنتي كرم صلى كما ويوم النهر ببت صلى كما لا يأكل النبي كفنتي بايا سن بنتي حتى يرجعها سيادة وتقفيل إيدي فيأكل سيئة بنتي إن ذاكم كما سيئة من سيكتب دقوانا دباتاش تليا ma'ana in ka dawo din inda har zaka iya daurewa a yanka ragon nan a tsaye ka samu nama daga ciki kace wata riwaya ta bai hakika ce ainihin hanta din hanta daga cikin naman sai ainihin ya fara da ita to wannan din zaka iya daurewa ne in ba zaka iya ba wannan dama asali ba azumi bane rike baki ne an sunnanta maka ne in ka ji kana jin yunwa uwar gida ta sa maka tuwon sallah ka cika yadda ya kamata sannan sai ka fita zuwa filin idi amma ana so in zaka iya ka daure رواه الترمذي الامام الترمذي يروي عن حديثي اكل لمبا حديثي نا 542 وابن ماجه حكى الامام ابن ماجه لمبا حديثي نا 1756 والدارمي ده الامام الدارمي اكل سنن جزء نا فرقو شافي نا 375 واحمد حكى الامام احمد اكل مجلد نا 5 شافي نا 352 واسناده حسن اسناد wannan حديثي كيكيوا ني قال العلامه ابن القيم ربما مالني ابن القيم يتي وسنا تشوا ابن القيم wato ya kamata ka san asalin shi baban Ibn al-Qayyim director ne na makaranta kamar yanzu ake director na polytechnic to makaranta ce kamar polytechnic a garin su suna makaranta al-Jawziya daga al-Jawz saboda yawan bishiyoyin kwakwa a ciki to al-Jawziya to shi baban Ibn al-Qayyim sai zama director na wannan makaranta sai ake ce mishi Qayyim al-Jawziya director na makarantar Jawziya to shi kuma Ibn al-Qayyim sai ke ce mishi Ibn al-Qayyim dan director to in ka so zaka faɗi cikakken sunan sai ka cira alif da lam din Ibn al-Qayyim al-Jawziya dan director Jawziya dan haka lalle sai ka yi tashdidi a ya Ibn al-Qayyim ko Ibn al-Qayyim al-Jawziya dan malan kai halin malan ki واما في عيد الاضحى ابن القيم يتي دنگني ده ببر صلاه فكان لا يطعم النبي بايا تن ابنتي حتى يرجع من المصلى سي يا داود ده فيلين عيد فياكل من اضحيته سي يتي ده عينهم دبر ليشي wannan magana ibn al-qayyim ya fade ta a littafin jizad al-ma'ad a cikin juz'in farko shafi na 441 qala al-allama ash-shawkani babban malamin shawkani shi kuma yace wato a cikin nan al-awtar kenan juz'i na 3 shafi na 357 kun ga jama'a yadda ake kenan abinda muke so kenan mu ma mutanen kasashen mu malamai su tashi su yi bincike su binciko nan a harhada a karantar da mutane kuma na rasa ya akai wannan lalaci ya sarkafi malaman kasar Hausa yare da cewa da babban malami babban waliyin Allah babban mai jihadi wanda kowa na koyi da shi a kasar nan amma haka yake amma sai aka waye gari aka lalace Sheikh Usman duk magana yin ne a cikin littafi sai ga ya ce wasika ba a cikin littafi kaza ashe Sheikh ya nuna bincike yake yana gano matsaloli amma yin sai mutun ya nade littafin shi kwa dai kamar fasfo da shi zai kashe da shi zai bige duk abin da zai bige komai sai ce akan wannan matsalar zai rayu a cikin ilimi ya daura kanshi a ciki kuma ya daura wasu ma'ana bincike ake a gano abin da yake gaskiya gashi kana ga lalubowa yake wata urare daban-daban yace wal hikmatu fi ta'khir al-fitr yawm al-adha na daga cikin hikimar jinkirta cin abinci ranar babbar sallah annahu yawmun tushra'u fihi al-ubudiyyah babbar sallah rana ce da ainihin aka shar'anta yin layya wal aklu minha kuma da cin naman layya din fashri'a lahu an yakuna fitruhu ala shay'in minha dan haka sai aka shar'anta wa mai layya ya zama farkon abin da zai ci a ranar babbar sallah to ya zan daga cikin naman layyan ne kaga karkashin haka in ka san matanka da ƴaƴanka duk zaka yi musu layya duk zaka nuna musu waɗannan abubuwan wannan ibada yadda take akan ka haka take akan matanka da ƴaƴanka talauci ne da ya kamma mutane in ba haka ba zamanin sahabbai sahabi sai ya siyo dabbobin layya kowa daga cikin ƴaƴan shi maza da mata sai a bashi kuma in aka zo yanka kowace har ɗan mata Abu Ayyub al-Ansari sai a rike miki yanka abinki da kanki duk bid'a ce ta same mu a ƙasar nan aka ce wai mace ba ta yanka sai tana da ciki cikin ɗa namiji wannan wani irin wahala ne ya za a yi a gane cikin na ɗa namiji ne ma'ana yanzu ga kaza tana mushe za ta tana shura za ta yi mushe sai an tafi likita ya gwada wannan mata a gane cikin wani iri ne sannan ta zo ta yanka kaza duk waɗannan abubuwa saɓanin addinin da annabi ya zo da shi ne shi annabi ya zo da addini mai sauƙi babu tsanani a kai mace ce take kiwo baiwa a daji akuya ta faɗi za ta yi mushe ta danne ta sa dutse ta yanka aka zo manzo Allah ya ce a ci yayi daidai hadisin na cikin Bukhari yana cikin Muwatta ma'ana mace tana yin yanka matarka din nan inda ba ka koya mata yanka ta huta ta ziyo kaji kawai sai ta aika da su kana kasuwa sai dai ka zo ka same su a cikin tukunya suna sauraron ka amma sai kaga mutum babban mutum wai sai ya riko wuka da zakara yaro na bin shi a baya da buta wai ana neman malami da zai yanka sai za su kuma malamai da dabara sai aka ce wai wuya na mai yanka ne wuya na mai yanka ne duk din aka kauce da sunna sai kaga kowa sai ya dantsana sai kowa sai ya dantsana ainihin wato sakamakon kauce da sunna din Allah ya shiryar da mu mata suna yin yanka halayya sahabbai suna ba ƴaƴan yana cikin sahihul bukhari Allah ya shiryar da mu sai aka shar'anta wa mai layya kenan ya fara daga cin naman layyan shi qala ibnu qudama shaukani yace ibnu qudama ya faɗi wannan magana tana nan a cikin littafin ibnu qudama mai suna al-mughni mujalladi na biyu shafi na 371 wa qala zain ibn al-munayyir wani babban malami ne suna az-zayn dan munayyir shi ma yayi sharhin bukhari amma ibn hajar na daukowa ne daga cikin sharhohin su a cikin yace duba fathul bari mujalladi na biyu shafi na 448 yace waqa'a akluhu sallallahu alaihi wa sallama fi kullin min al-eidain fi al-waqt al-mashru' li ikhraj sadaqatihima al-khassati bihima yace da karamar sallah da babbar sallah sai zama cin abincin annabi ya afko wanne a daidai lokacin da aka shar'anta mishi yin sadakar shi wanda ta dace da ainihin wannan lokaci بإخراج صدقة الفطر قبل القدوم إلى المصلى لا نقرأ ما صلى دي فيك شر أن تاوى أينهم متمن جزي فتفيلين إيدي يتشأ بنتي سألنا كما سيء أينهم فتد زكافة دكان شسان نسيء فتصلى إيدي هذا كم أبنتي شياداتي دي دي دلوكة صدقة الفطر إنش سألنا وإخراج صدقة الأضحية بعد ضبهها سألنا كما دنجني دبب صلى ya ka ainihin shar'anta mishi zai ci abinci ne yayin da ya fitar da sadakar wannan rana ita ce layya bayan da ya yanka ta sannan sai fara cin abinci kaga kowanne ya dace da lokacin shi ina fatan jama'a sun gane dangane da ainihin zakar fi da kai jama'a zakar fi da kai matakar kana da hali a wannan yini na abincin da zaka ci ka kuma ciyar da ainihin wato iyalanka to abin da ya rage wajibi ne sai kai zakar fi da kai sai dai in an samu abin da ya rage din kai ba zai ishe ka kai da iyalanka ba sai kai naka su kuma to shikenan ta sauka kansu kenan amma in ya zan akwai wadatuwar da kai da su zai isa wajibi ne kai musu kai wa kanka ina fatan an gane kane da zakar fi da kai shi zakar fi da kai din nan falalar daga azumi shine tana tankare zunuban da mai azumi ya rinka dauka a waɗannan lokuta na azumi na daga cikin falalar ta da hikimarta sannan kuma ta zanciyarwa ga talakawa a wannan yini na sallah to magana da akai cewa zakar fi da kai din nan in har mutum bai fitar da ita ba azumin shi na rataye tsakanin sama da ƙasa wannan hadisin da ya faɗa haka gaskiya hadisi ne mai rauni bai inganta ba mai riwayar wannan hadisi mutum ne majhuli ba a san halin shi ba majhulul aini ko auren malaman hadisi to mutum ne dha'ifi bai halatta ai hujja da hadisin shi ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye in dai baka fitar da zakar fi da kai ba a halin sallah ta same ka kana da hali to bashi ne yake a wuyanka ba zai faɗi ba sai ran da ka bayar amma azumin ka ba a cewa ba a karba ba saboda baka bayar da ainihin wato zakar fi da kai ba ina fata an gane wannan don wannan hadisi ya yado a cikin musamman malamai masu hudubobi suna yada shi musamman aka ce sadaqatul fitr ta kusa kullum mu dai nasihar mu shine ayi kokarin rinka tace hadisan da za a rinka gaya wa jama'a in ba haka ba sai zan ana ta yada kuma ainihin bid'a a cikin jama'a da kuma nufin kokarin yada sunna Allah ya kiyaye to bayan wannan sai kuma al-ghusl qabla al-eid wanka da ake kafin a fita eid ba fita za kai kamo zai kana doyin hammata duk abubuwa sun ya mutse maka a'a to ake kai wanka kai annashuwa kai abubuwa na alheri sai ka fita a cikin ainihin hali na tsafta annasi daga nasi'u anna abdullahi ibn umara kana yaghtasil yawm al-fitr qabla an yaghdu ila al-musalla nasi'u bararran bawa ne na abdullahi dan umar kuma almajirin ibn umar in ya ce bawa ina ga bawan na tafi sunna sai kenta shi ne cigaba da karantar da shi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake na daga cikin mutanen da in sun bauta Allah duk abin da suka yi wa Allah na ibada zai ba su ninki biyu mutumin da ya sai baiwa ya yantar da ita ya karantar da ita addini kuma ya aure ta ya mutunta ta kamar yadda manzon Allah ya wasiyatu binti Huyayya ma'ana ya ainihin same ta a matsayin baiwa yace kin yadda in yantar da ki in aure ki sai ta yadda sai zan sadakin ta shine yancin da aka ba ta mun fahimci wannan da kyau ko to in ka so za ka iya ainihin sayan baiwa ka yantar da ita sannan sa mata sadaki daban kuma ka biya ta kuma ka aure ta karantar da ita addinin musulunci wato kullum abin da ake so shine musulmi ba mugu bane ba azzalimin mutum ba duk al'ummar da zaka iya sa su kai sadaka da su me zai hana ka aure ta wannan na daga abin da ya gurgunta fahimtar addinin musulunci a kasar nan ga wasu waɗanda ba ainihin kabilar da suka fi yawa a cikin addinin ba bangaren Hausa da Fulani da Bari-bari da Nufa da makamantansu zai zan wani Bahaushe ne wani Fulani ne ko ba Barbare ne ko ba Nufi ko makamancin haka zai iya ainihin ɗaukar yarinya yana zina da ita amma da za a ce don Allah kai wa'azantu ka tuba da tuba ka aure ta sai ce yaushe zai auri kabila kaza amma kuma yana zina da ita yaushe ne mutanen da kuka wulakanta su irin wannan wulakancin za su karɓi addinin za ku yi zina da ƴaƴansu amma ba za ku yadda ku auri ƴaƴan ba wai kuna kyamar ku auri wannan kabila amma ba ku kyamar ku zina da yaushe ne kun yi musu irin wannan wulakancin za su sha'awa addinin ku akwai kyautatawa a ciki kuma yaushe ne ku da ake sa ran za ku kirayi mutanen nan zuwa ga addinin musulunci za ku je kuna bin ƴaƴansu kuna barbarar su kuma iyayen sun buɗe hotel su kuke zuwa kuke shanye biyar yaushe ne waɗannan mutanen za ku zo gobe ku ce musu su musulunta sahabbai in suka shiga gari suna wa'azi cewa suke kunu amsalana ku yi ƙoƙari ku zama irinmu yanzu wannan musulmi ne zai ɗaga baki ya ce wa kafiri yi ƙoƙari ka zama irina irin ka matuci madamfari mazinaki mai annamimanci duk wata sama da faɗi sai ka ga cewa ta fannin musulmi ta samo asali ya sa lallai sai an yi ƙoƙari an bi wannan irin tafarkin da sahabbai suka bi in ba haka ba wallahi ba za a zauna lafiya ba duk za ka ga hatta irin zalunci a ofisi za ka ga cewa al'ummar mu ne suka fara ainihin wato lalata harkar ko kuma suka haɓaka ta shikenan sai aka koya wa sauran al'umma sai yaushe ne a irin wannan halin don Allah za ku tare su zuwa ga addinin musulunci ibn al-lutfiya imam al-bukhari ya rawaito hadisin shi sahabi ne sai manzo Allah ya nada shi ya zama dagaci ne karko zakka da yaje karko zakka ya dawo sai yace wannan ita ce zakkar ku da kuka ce karko wannan kuma kyauta akai mini manzo Allah ya miƙe mutuba ya jawabi yace dan me zan nada mutun ya tafi karko zakka sai kuma yazo yace wai wannan zakka ce da nan tura shi wannan kuma kyauta akai mishi me ya hana mutum bai zauna gidan uban shi ya zaka kyauta za ta zo mishi ba kalmar da manzon Allah yake me ya hana mutum ya zauna gidan uban shi ya zaka kyauta za ta zo mishi sai al-Imam al-Ghazali yake duk kyautar da ka san ana ba ka kafin ka zama yallafai ko aka zo aka baka ko ka zama yallafai ka karba amma duk kyautar da ya zan sai da ka zan yallafai ake kawo maka to sun kawo maka cin hanci ne ka karba akwai manufa a karkashin Allah ya kiyaye shine ainihin Abdullahi dan Umar yake ya kasance yana yin ainihin wato anna Abdullahi ibn Umar kana yaghtasil yawm al-fitr ya kasance ranar karamar sallah sai yayi wanka qabla an yaghdu ila al-qabla an yaghdu ila al-musalla kafin ya samako yake tafilin idi wannan asari al-Imam Malik ya ruwaito shi shi yasa malam yake rawahu Malik al-Imam Malik ya ruwaito shi a cikin Muwatta juz'in farko shafi na 177 والشافعي هكا الامام الشافعي في كتاب الام نمبر حديث 73 وعبد الرزاق الامام عبد الرزاق في نمبر حديث 2754 وسنده صحيح اسناد وان اثر لي عند الشيخ وقال الامام سعيد بن المسيب ببل الامام كما سعيد بن المسيب اخر المتقدمين ثورا ما بنجي كينان wannan sa'id ibn al-musayyib ya kamata al-ummar muslimi wata ran azo ai musu tarihin shi domin babban abun koyi wajen aqida ne wajen bin sunna ne wajen komai shi gaba ɗaya rayuwar shi yana neman menene sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sai da shekara 40 ba a taba ta da ikama a masallacin manzon Allah ba sai yana sahun farko kuma shi ya kafa sahun shekara 40 duk kada kamata sala shine a farko ake tare da اللهم غفر للمتقدمين والمتاخرين حكيتي حشي كره كي ياكن قضاء قرامي طاوس متاني من خوارج هذا كي تاوى اكي فدا مصلاجي النبي اكي كشكشي يتي ان cikin masallacin aka fara tada cikin sai na samu wani kologo na makali ana gama cikin aka zo aka tada kama na dawo rina da na tauri sa'id ibn al-musayyib kenan akhir al-mutaqaddimin sauran mazanje ce wa sunnatul fitri salatu سعيد بن المسيب يقول سنة دنغني دا صلى تأينهن قرم الصلاة وقوي سنوني قدا أكو معنانا يأتي الفطر نبا سيل الله قرم الصلاة بكري أما قوة صلى ببتكو قرم أما سي أينهن تأديني دا فطر يأتي المشي إلى المصلى تفيا ذوى تيلين إيدي أكفا إذن أينهن يظم صلاة باياتك نيسا دا جريكا با وكتفي أكفا شي يفي سيدة إن ياتك نيسا قرر دا جسكتو أنان أكويران غمي saboda shari'ar musulunci ba ta dananta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan ya zan akwai nisa sai ka tafi a abun hawa in ko babu nisa to taka ka tafi a kasa shi yafi haka masallacin yau da kullum ma inda nisa sai ka hau abun hawa in ba nisa tafi a kafa wal aklu qabla al khuruj sannan in karamar sallah ce to sai zama mutun ya ci abinci kafin ya fita filin idi wal ightisal da kuma wanka mutun yayi wanka saboda fita filin idi din wannan asari yace rawahu al-Siryabi al-Siryabi shine ya ruwaito shi a cikin littafin shi takarda ta 127 fuska ta 1 da fuska ta 2 bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci wanzur irwa al-Ghalil ka duba littafin irwa al-Ghalil a mujalladi na 2 shafi na 104 kenan na Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani qala al-Imam ibn Qudama al-Imam ibn Qudama yace yustahabu an yatatahhara bil ghusl lil-eid مستحب ان يمتن زي فتيلين ايدي يي وانكا وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر سبب عبد الله بن عمر يا كسانتي رانا قرما صلى يكن يي وانكا ان زي فتيلين ايدي وروى ذلك عن علي رضي الله عنه ارويت ايدن هكا daga سيدنا علي الله يقرا مشي يرضى تو cewa arwaito malaman hadisin suka ce ruya arwaito ko an hikaito suna nufin wannan magana mai rauni ce to ko dai nan ya zama magana mai rauni ce ko kuma ya zama riwaya da ma'ana dan su da dama sukan yi riwaya da ma'ana misalin wannan shine a ce malamin ka ba saffafe ne da yazo sai ya ce maka wanga mutum kai kuma da kaje ba Kano ne kai ko ba zazzaji sai kace wannan mutum kaga asali ta bada ma'anar malamin ka amma baka faɗi kalmar da ya amfani da ita ba to a ka'idar malaman hadisi tunda baka kiyaye lafazin malamin ka ba kakkace malam ya ce kai tsaye tunda ba wannan kalmar ya amfani da ita ba sai kace arwaito daga malam haka
tare da cewa ka tabbatar shi yace amma tunda baka bada kalmar shi ba to kakkar ce kai tsaye yace don kace kai tsaye yace to ai ba haka yi amfani da kalmar ba ma'ana malaman hadisi suna da kokarin kula da lafzan da ake ba su wallahi darrukum wabihi qala alqama wannan fatawa alqama cikin tabi'ai bada ita cewa ayi wanka domin zuwa idi haka kuma ainihin wato wato sunna ce mustahabiya wa urwa da urwatu wa ata wa nakhai wa sha'bi wa qatada duk wadannan ainihin tabi'ai ne wa abu zinad da abu zinad malamin imamu malik wa malik da al-imamu malik wa shafi'i da shafi'i wa ibn al-munzir da al-imamu abubakar ibn al-munzir malamin ne risala ne shi kuma wannan magana malam yace ka duba littafin al-mughni a cikin mujalladi na biyu shafi na 370 to wannan kaga dangane da wanka kenan na sallar idi sunna ce mustahabbiya saboda an samu daga wannan sahabi da kuma wadannan tabi'ai sun bada fatawa wa amma alladhi ruwiya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi zalika hadisin da aka ruwaito daga annabi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta yin haka shi da kanshi sai ce fa huwa da'if wannan mai rauni ne don haka shi ba za a yi hujja da shi ba amma an yi hujja da aikin sahabi da fatawar tabi'ai da makamantansu gashi haka sai yake cewa kama inda ibn majah kama yadda hadisin ya zo a cikin sunan ibn majah lamba hadisi na 1315 wa fi isnadihi a cikin isnadin wannan riwayar wadda ibn majah ya ruwaito daga annabi cewa yin wankan sallar ranar sallah din yace akwai wani mutum mai suna jabbarat ibn al-mukallif wa shaykhuhu da jabbarat da shi da malamin shi da ya karantar da shi hadisin malam yace wa huma da'ifani dukkan su masu rauni ne ma'ana riwayatu da'ifi an al-da'if mai rauni yayin hadisi daga mai rauni warawahu aidan har wa yau da ibn majah ya sake ruwaito wannan hadisi a karkashin lamba ta ainihin wato 1316 wa fihi yusuf ibn khalid as-samti a cikin wannan isnadin kuma na wannan hanya ta biyu akwai wani mai suna yusuf dan khalid as-samti kazzabahu ghairu wahid ba ma malami ɗaya ba malamai da dama sun hadu akan cewa makareci ne sun karyata shi ma'ana wannan hadisin ya zo ta hanya biyu hanya ta farko ita ce wadda take ainihin wannan hanya akwai makareci ciki kaga a karkashin haka ta zama mawdu'iya to amma ka'ida wurin malaman hadisi ba za su yi saurin hukunta wannan hadisin da cewa mawdu'i ba sai su bincike wata hanyar sai su ga wata hanyar wadda ita rauni ne kawai sai a ce to shikenan yanzu hukuncin ta yayi sassauci daga a ce hadisin ƙarya sai a ce mai rauni tunda ya zo ta wata hanyar wadda bata kai wata tsananin rauni ba jama'a mun fahimta dan haka yanzu wannan hadisin aka ce maka ne hukuncin shi sai ka ce hadisi ne da'ifi kamar yadda kaji malama ya ce amma aka dauko maka wannan hanya ta shi Yusuf ibn Khalid sai ka ce hanya ce mawdu'iya ta ƙarya to wannan hanya fa ta Jabbarat ibn al-Mughallib sai ka ce da'ifi ya ce to in an hada su to sai a ce hanyoyin gaba daya sun ruwaito hadisi daya mai rauni ke dan haka ba za a aiki da shi ba sai a aiki da abin da ya tabbata daga sahabbai wato ashe abin da ake nuna maka shine idan da za a danganta magana ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sai aka bincika bata inganta ba to da a dauki wannan magana da aka danganta annabi gwamma a dauki wadda ta inganta daga sahabbai domin wacce da bata inganta daga annabi ba matsayin babu take to dan me ba a dauki matsayin abin da yake babu ƙarya ne ko bai inganta ba a bar abin da yake ya inganta daga wurin waɗanda suke kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka in an ce wankan idi sunna ne mustahabbiya me ne dalili sai a ce saboda an samu daga cikin sahabbai suna yi kuma daga cikin ainihin wato abin nan tabi'ai sun bada fatawa da shi da kuma sauran manyan malamai dalili ke ha to ga hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ai bai inganta ma'ana ga wannan fura koko guda amma kwananta 14 da damawa fura kwananta 14 da damawa ga wannan kuma yar kofi guda haka yanzu nan aka dama ta wacce zaka sha daga ciki waccan ta kwana 14 cikin kai rike ko kuwa wannan ka zauna lafiya amma baka cika ciki da yawa ba to abinda kullun ake nuna mutane kenan hadisi in bai inganta ba ba za a dauke shi a aiki da shi ba amma mutane na da wata bid'a wadda suka kirkira wa kansu wai in aka zo kan matsala ba a samu hadisi ko kwa ɗaya da inganta ba sai ce to tunda dai ba a samu wani ba to shikenan sai a dauki wannan mai raunin a aiki wannan maganar bid'a ce amma na san duk masu saurare na daga cikin ahlus sunna ba su yarda da ni in na buga wannan misalin shi ne salatul fatihun nan da ta zo salatul fatihun san a hadisi ta zo domin cewa ya wa akhbarani sayyidul wujud shugaban halittu ya bani labari shi ke na zama hadisi to ya rage yanzu a bincika ya inganta sai a bincika tsakanin shi wanda ya faɗi wannan magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya ce akhbarani sayyidul wujudi yaqazata lama nama ido biyu ba a mafarki ba, shikenan kaga ya nuna matsayin shi sahabi ne kenan. To sai a bincika dillata tafan da suka yi tarihin sahabbai tun daga kan usul ghaba ta ibn al-asir ainihin abin nan littafin ibn abdul barri al-istiab fi ma'rifat al-ashab da al-isaba fi tamyiz al-sahaba da sirru alamin nubala da sauransu. Shin tijani na daga cikin sahabbai? Bashi daga cikin sahabbai, bashi daga cikin tabi'ai, bashi daga cikin ɗaya daga cikin waɗanda suka rayu a cikin al-qurunus salasa al-mufaddala karnuka guda uku nan masu falala. Bashi daga cikin can kusa da Imam Malik ma duk yayi nisa ya rayu ne cikin karni na 11, ma'ana tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai kwatankwacin shekara 1100 da wani. To ta yaya zai ce akhbarani sayyidul wujudi? To sai a ce wannan hadisi ya zama al-mardudu li sababi saqatin fil isnad, an tunkuɗe shi ne saboda an samu ainihin wato sakati, an samu wasu mazaje sun zube tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To in ya zama daga farko ne zuwa ko ƙarshe sai a ce ya zama ainihin mu'allaq. To yanzu wannan ya zama mu'allaq ne, ya zama da'ifi. To yanzu shikenan salatul fati ba ta da wani hadisi da ya nuna falalata sai wannan kwa daya. To tunda ya waye gari ya zama da'ifi. Da'ifin nan kuma in an koma wajen ainihin wato ainihin adala ta shi Tijjani bai halatta a karɓi maganar daga wurin shi ba, li'annahu dajjalun kazzabun, dajjali ne matsaliyaci ne saboda